Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA Hausa.com internet. Masu sauraron mu a yammai babban birnin kasar jamhuriyar Nija na iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A duk faɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwani. Masu sauraron mu assalamu alaikum yau ma ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen mu na wannan yammacin Lahadi 11 ga watan Satumba da fatan duk kuna nan lafiya. Ga yanku ji abubuwan da muke tare da su ga sahabu Imam Aliyu da kanin labaran duniya.
Yau Lahadi mahajjata suke sauke ɗaya daga cikin manyan rukunan aikin haji a bana. Amurka tana juyayi da kuma tunawa wato cikar shekaru 15 da harin ta'addancin da yan Al-Qaeda suka kawo Amurka. Siriya ta ce gwamnatin kasar Damascus ta shugaban Bashar al-Assad wadda take tsaka mai wuya ta amince da shirin tsagaita wuta da wato kawarta Rasha da Amurka suka shiga tsakani aka cimma.
To kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniya yau aka yi hawan Arfa a Saudiya kuma akan hakan na tattauna da Hassan Maina Kaina wanda ke kasar yanzu haka. Kuma wannan ranar ta yau ce al'ummar wato da al'ummar musulmi ke hawan Arfa na Amurka kuma ake juyayin cikon shekaru 15 da kama Amurkar har-haren ta'addancin da su ne mahiya muni a tarihin kasar kamar yadda masana suka ce. Za ku ji ra'ayoyin 'yan kasar Nijar akan cikon shekarun nan 15 da kama Amurka har-haren, sannan kuma za ku ji hirar da ni da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas a Missouri akan har-haren na ranar 11 ga watan Satumba. Amma da farko ga sahaba Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Yau Lahadi mahajjata suke sauke ɗaya daga cikin manyan rukunan aikin haji. Mutane kusan miliyan 2 ne suka hallara muhimman wuraren ibada a ƙasar Saudiya. Da fitar rana yau mahajjatan sun hallara a Arafa mai tazara kilomita 15 daga Makka. Mahajjatan suna zikiri da addu'o'i da karatu daga Alƙur'ani mai tsarki. Musulmi sun haƙiƙance a Arafa ne Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hudubarsa ta ƙarshe. Kasar Farisa ta kauracewa aikin hajin bana tana nuni da abin da ta kira gazawa da kuma rashin kwazon jami'an kiwon lafiya da masu kula masu kai aikin agaji. Maimakon tafiya haji, 'yan kasar sun hallara a birnin Karbala domin wasu ayyukan ibada. Lokacin aikin hajin bara, ɗaruruwan 'yan kasar Iran suna daga cikin akalla mutane 2,000 da aka murƙushe a wata turiyar da aka ta auku a wajen jifar Shedan. Wannan ba shi ne karo na farko ba da Iran take kauracewa aikin haji, amma wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ya tsanani tsakanin ƙasashen biyu kan tashi-tashin hankula a ƙasashen Yamal da kuma Siriya, inda hukumomin Tehran da Saudiyya suke goyon bayan ƙungiyoyi masu gaba da juna. Amurka tana juyayi da kuma tunawa a wannan rana wato cikar shekaru 15 na harin ta'addancin da aka kawo mata ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001. Lokacin da 'yan ta'adda na ƙungiyar Al-Qaeda suka yi fashin jiragen sama na fasinja suka afka a bainin cibiyar kasuwanci da ke New York da kuma ma'aikatar tsaro ta Amurka Pentagon. Wani jirgin ya yi hadari a ƙauyen Pennsylvania. Da misalin karfe 8:46 na safiyar yau Lahadi, shugaba Barack Obama ya dakatar da komai na ɗan mintoci a zaman tunawa. Domin a daidai lokacin ne jirgi na farko cikin jerin jirage hudu da maharan suka yi fashinsu ya kara da Benin da ke New York. An jima a yau ake sa ran shugaban na Amurka zai yi jawabi a wani biki na tunawa da kuma karrama waɗanda aka kashe a hare-haren a Pentagon. Hakanan waɗanda harin ya ritsa da su a cibiyar hada-hadar kasuwancin na Amurka a New York za a tuna da su a birnin na New York, inda 'yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da Hillary Clinton na jam'iyyar Democrat suke karrama mamatan kuma sun dakatar da yaƙin neman zaɓensu a wunin yau. Kamar yadda ake yi duk shekara tun bayan harin, dangin waɗanda aka kashe a New York su mutane 2,993 za su karanta sunayensu cikin tsanaki yayin da ake kaɗe-kaɗe na karramawa. Amurka tana nazarin za ta ƙaƙaba Koriya ta Arewa takunkumi na ƙashin kanta bayan da hukumomin ƙasar da ke Pyongyang suka yi gwajin makamin nukiliya a karo na biyar. Da yake magana a Tokyo Lahadin nan, jakadan Amurka na musamman kan batun Koriya ta Arewa Sun Kim ya ce baya ga mataki da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai dauka, Amurka da Japan tare da Koriya ta Kudu za su duba wasu matakai da za su dauka na daidaikunsu da waɗanda za su hada kai duka su dauka, sai dai bai bada wani ƙarin bayani kan abin da matakan za su kunsa ba. Kim ya yi wannan furcin ne bayan da ya gana da jami'an ma'aikatar harkokin wajen Japan, yana mai cewa halayyar da hukumomi da suke Pyongyang suka nuna na dagula al'amura ne. Sawoyin baya haka ne Koriya ta Arewa ta ce zancen kaka ba mata ƙarin takunkumi abin dariya ne, daga nan ta yi alwashin za ta ƙara ƙarfafa shirin nukiliyar ta. Sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce Pyongyang za ta haɓaka yawa da kuma ingancin makaman nukiliyar ta. Koriya ta Arewa tana ikirarin cewa tana buƙatar makaman nukiliya masu ƙarfi domin kare kanta daga takala daga Amurka. Rahotanni sun ce Amurka da Koriya ta Kudu sun fara aikin neman shaida ko kuma sinadarai da suke fitowa bayan da aka yi gwajin makaman ƙare dangi. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Siriya ta ce gwamnatin ƙasar Damascus ta shugaba Bashar al-Assad, wacce take tsaka mai wuya, ta amince da shirin tsagaita wuta da takwararta ko kuma ƙawarta Rasha da Amurka suka cimma. Za a fara dakatar da bude wuta a Aleppo bisa dalilai na jinƙai, inji kamfanin dillancin labarai na ƙasar Sana'a ya ba da rahoto. Sa'o'i bayan haka, ƙungiyar mayakan sa kai ta Hezbollah, wacce mayakanta suke taimaka wa sojojin Assad, ta ce ita ma za ta mutunta shirin tsagaita wutan, amma ta yi alwashin za ta rama idan aka kai mata hari. Haka nan Turkiya, wacce ta tura dakarunta a rikicin na Siriya mai fuskoki iri daban-daban cikin watan jiya, ita ma ta bayyana goyon bayanta ga shirin na tsagaita wuta da ake saran zai fara aiki a faduwar rana gobe Litinin. A daren jiya Asabar, wani farmaki da jiragen yaƙi da Turkiya ta kai ya halaka mayakan sa kai na ISIS 20 a arewacin Siriya. Rahotanni da aka samu kenan na baya-bayan dangane da tarzoma a yankin gabanin fara aiki da wannan shirin tsagaita wuta. A safiyar jiya Asabar ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry tare da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov suka ba da sanarwar cimma wannan yarjejeniya a birnin Geneva. Hakanan su ma ƙungiyoyin 'yan tawaye na Siriyan su ma sun bayyana amincewarsu da ƙulla wannan yarjejeniya, ganin amma suka ce ganin babu Rasha ko gwamnatin ƙasar da ta mutunta shirin tsagaita wuta da aka ƙulla a baya, yanzu ma suna ganin babu tabbas cewa za a mutunta wannan yarjejeniya. A karo na biyu ƙasa da shekara ɗaya, al'ummar Croatia sun tafi rumfunan zaɓe domin fidda sabuwar gwamnati a wani zaɓe na ba shiri da aka gudanar. Ra'ayin bayan zaɓe ya nuna alamun babu wata tazarar kirki tsakanin 'yan takara wadda ka iya sake haifar da gwamnati wacce da wuya ta tafiyar da ayyukanta kamar yadda ya kamata. An dai buɗe rumfunan zaɓe da safiyar yau Lahadi, kuma ana sa ran samun sakamakon zaɓe a yammacin yau. Zaɓen a ƙasar da ita ce 'yar auta a ƙungiyar tarayyar Turai an gudanar da shi ne wato kwana ɗaya bayan da aka rusa majalisar ƙasar, kuma ƙasa da shekara ɗaya bayan zaɓen da aka yi na farko. Gwamnatin Prime Minister Tihomir Oreskovic ta wargaje ne bayan da rashin jituwa ta ɓullo ko kuma ta kunno kai tsakanin jam'iyya mai mulki CDU da kuma wacce take ƙawance da ita. Cikas da ƙasar ta samu ta fuskar siyasa ta janyo tsaiko a garan bawul ga tattalin arzikin ƙasar, tattalin arziki mara ƙwari a ƙungiyar ta tarayyar Turai.
Sahabu Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. To kamar da kuka ji a labaran duniya, yau aka yi hawan arfa a ƙasar Saudiya, kuma na tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilanmu da ke can, Hassan Maina Kaina, na tattauna da shi ga da tattaunawa ta mu ta kasance. To salamu alaikum Malam Hassan.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ya na ji muryar ta zama ta Larabawa, kana ina ne?
Yanzu haka ina filin Arfaja.
To me ake ciki?
To bayan mun jiya mun kwana a Mina, to yau kuma mun karso filin Arfa inda muka hada sallan azhar da al'asar. Yanzu haka muna nan a filin Arfa, wasu suna ta kamar bari, wasu karatun Qur'ani, wasu kuma suna ta addu'o'i iyakan nan gurgurda abin da kowa ke yi.
Yawa, to Malam Hassan, yanzu daga nan Arfa sai ina?
To yanzu idan rana ta fadi za mu kama hanya zuwa Muzdalifa. Yawa, daga nan za a tafi Muzdalifa bisa wannan sabon tsari da aka yi yanzu. Daga Muzdalifa kuma idan mun kwana can, sannan kuma sai mu karasa a Mina.
Yawa ya kaga tsarin kula da alhazan bana musamman alhazan Najeriya kuma an ce alhazan Afirka.
Eto wato abin da na zura da shirye a wannan karon shine su hukumar Saudiya Amuna da kuma nan Arafat an bada wurare wato kaman wuraren kasashe wato an yi kasa-kasa ne akan nan musamman a Afirka kin ga mu bakaken fata ba sa da mu da Larabawan ba. Mu muna bangaren Afirka bakake su kuma bangaren Larabawan Afirka din su ma suna wani wuri da ba hakan nan. To haka aka yi dai abin kashi-kashi aka kaka sa'uwa din hakan nan.
Yau kina an yi hakan ne domin a kaucewa abin da ya faru bara?
Eto kusan haka din kowa ke gani gaskiya. Yawa sannan kuma kalin bayani na karshe da nake son gaya miki shine gaskiya alhazan jihar Lagos bana sun kusan zan ce miki ma sun fi na ko ina a Najeriya tsari domin kin san akwai abin da ake irin sabil nan da ake ba mutane ta kuma abinci da sauransu wanda Larabawa suke kenan. To wannan kalan a karan farko su manzo alhazan jihar Lagos na gajiya sun fara dafa abinci suna raba sadaka bismillah amma ji sa.
Ya kamata ai mu ma mu rika bada ba kullum mu tsaya muna mika hannu ana ba mu ba.
Gaskiya ne mama na gaskiya ne wannan.
Yawa to nagode sosai Allah ya kiyaye ku ya tsare ku nagode.
Amin ya rabbi assalamu alaikum.
Yawa sahaba naga kana dariya. Yawa to shekaru 15 kenan a yau da aka kama Amurka munana har-haren ta'addanci a New York da ma'aikatar tsaron kasar ta Pentagon da kenan dab da birnin Washington DC da kuma wani kauye a jihar Pennsylvania. Akan wannan ƴan ƙasar jamhuriyar Niger sun hurta ra'ayoyinsu daban-daban a cikin rahoton da Yusuf Abdullahi ya aika mana.
Ra'ayoyin ƴan ƙasar Niger sun sha bamban game da cikin shekaru 15 da kai har-haren ta'addanci a ƙasar ta Amurka. Alhaji Salisu Ahmadu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hular Niger kuma mai yin sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana gamsuwarsa ne game da yadda ƙasar Amurka ta tunkari yaƙi da ta'addanci bayan kai har-haren na 11 ga watan Satumba.
Dai sai mu ce lalle Amurka ta gwada duka abin da shahita na kishin ƙasar ta wani abu ne daban suke gamuwa su gala ukile ba guda kuma sai mu ce Amurka lalle wata ƙasa ce mai kishin gidanta da wajenta in kai lissahi a wannan abubuwan da suka wakana na shekara 15 yau in ka je wurin sai dai abin ya zama gidan tarihi da an zo an ce abubuwa ne wanda ya shahi musulunci amma sai aka waye gari a'a shi kamar da ake cewa dan rabu da bunzu mana musulunci dan halbukar sana sai mu ce eh kaga lalle yau gaskiya ta yi gaskiyarta shi musulunci ba dan tashi hankali bane ba shi musulunci ba dan kai hari bane ba wasu ne wanda suka dauki rigal akuya suka samu kura.
To sai dai a nasa bangare Professor Isufu Hayya malamin jami'ar Yamai a wata hira da na yi da shi ta wayar tarho ya bayyana cewa ƙasar ta Amurka na fakewa ne da yaƙi da ta'addanci domin cimma wani guri na daban.
Abin da ya kamata a yi ba shi ne ba ake hanya mahuta ba ita ce ake bi ba sai zan kamar Amurka bisa demokrasiya take zamani amma tarihinta daban da tarihin sauran kasashen duniya. Amurka ba ƙasa ba ce tsohuwa. Institution kinta suna da ƙarfi amma ba ka cewa abin da gare ka sai dole sai wani ka azama wani shi kenan dole sai an kai demokrasiya ta irin ta Amurka sauran kasashe. A kowace ƙasa akwai tarihinta akwai wanda ya kamata ta ci gaba.
To kowa za a fassara hulɗa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasashen musulmi bayan shekaru 15 da kai har-haren na ta'addanci ga abin da Alhaji Salisu Ahmadu ke cewa.
Ba su ce ba duk da wannan ai kurin ɗauki matakai su ce duk mai sunan musulmi a kurin shiga Amurka duk mai sunan musulmi kai shiga cikin ƙasar Amurka duk mai musulmi ba an yi ba a'a akwai tsagera wanda ba su san ba musulunci ina ya saka ba su ne suke kawo wa musuluncin kashin kaji suke shawo mishi.
To sai dai a nasa bangare Professor Isufu Hayya ya bayyana cewa hulɗa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasashen musulmi bayan shekaru 15 ta samu nakasu.
Yau Amurka kama a zaman duniya ƙasashe suna ganin horin jininta na da kamar ya rage bisa neman mahutan nan da suka bi Iraq suka tanya tallafa aka hudda gadahi ba mutanen kware bane sadan bisan da gadahi amma saman su yahi yau wada duniya ta fuskanta haraka Palestine da Israel mai gaskiya a ce aiki ba shi gaskiya a ce ku kuna da komi da komi na abaku ku incin ku sai a hana muku inci a ce wanga mai karfi muna bayan shi wanga ba mu bayan shi kuma shi yasa kamar girman da ake ba America ya rage ga cikin kasashen musulmi
yau dai ta kasance ranar yin addu'o'i a dufadin kasar ta America Yusuf Abdullahi muryar America daga Niamey jamhuriyar Niger
To game da wannan batu na juyayin cikon shekaru 15 da kama Amurka har-haren ta'addanci na tattauna da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke Missouri wanda na fara da tambaya ko yana nan Amurka a lokacin da aka kawo har-haren na ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001
Eh gaskiya ina nan a nan Amurka kuma gaskiya kamar da kika faɗa wato Amurka ba ta taba ganin tashin hankali irin wannan da ya sami kasar ba gaba daya saboda abu ne da ya faru wanda zance shi kansa shugaba Bush a lokacin yana wata makaranta yana ziyara ya kai wa dalibai ziyara irin ta shugaba da yake yi aka gaya masa a wannan lokacin to nan da nan ya bar abin da yake ya fito kuma kasar gaba daya abin ya ba kowa mamaki saboda gaskiya abin da zan ce wato ba zato ba tsammani a takeice inji Malam Bahaushe wannan abubuwan suka faru to amma abin da ya faru shine ban taba ganin inda kasar ta hada kai gaba daya da fari da baki da namiji da mace da yaro da babba wanda you know kowa ya zamana kansa hada yake kowa tunanin kasar yake kowa tunanin waɗanda aka jiwa rauni tukuna a lokacin ana tunanin yaya za a yi a taimaka musu da sauransu a gaskiya kasar ta shiga wani matsayi daban na la haula wala quwwata amma Allah da ikon sa saboda irin hadin kan mutanen Amurka komai zan ce a takeice zo da sauki saboda mai kowa a lokacin ba wani tunanin wani abu illa kasar gaba daya da kuma mutanen kasar da suke ciki gaba daya.
Yawa dakta zaka iya tuna inda kake a wannan rana ta 11 ga watan Satumba shekarar 2001.
Ina St. Louis, Missouri a lokacin. A gaskiya a wannan lokacin ne ina St. Louis, Missouri a malamin makaranta a Water School District da ke kira Yobe Gardens High School. So mu kanmu a lokacin a aka zo aka gaya mana mun bar da abubuwan da muke kuma hankalinmu ya tashi an tsaye da komai check banda zuwa da muke kallon abubuwa da suka faru ta talabijin ba abin da muke saboda labaran yana shigowa JPJP kamar yadda da farko aka yi a nan New York sannan da aka tafi Washington DC da sauransu da kuma lokacin bayan inda wannan Twin Towers sun riga sun ruguza su gaba daya to lokaci ne kuma wanda zan ce gaskiya a mu musulmai hankalin ya tashi kwarai da gaske saboda ta'addancin da aka yi da sunan musulmai da kuma musulunci aka yi dan zan ce waɗannan wanda suka yi wannan ba musulmai bane saboda musulmi nagari ba zai yi irin wannan ta'addanci ba ba zai je kashe rayuwa rayuka iri-iri ba su yi ba sa dada ba ba zai je ya rusa gidaje ko gini gine-gine irin waɗannan kuma ya jawo jama'a da kasa gaba da tashin hankali saboda ce waɗannan da suke gaskiya musulmai ne a suna da kuma zance a baki amma ba musulmai bane saboda musulunci ba ta'addanci a cikin sa musulunci addini ne na wato kamar yadda ake cewa abin nan peace da abin nan
na zama lahiya ba da kyakkyawan mu'amala da kyautatawa juna
yawa addini ne na abin nan ba ma zaman lafiya kadai ba wato addini ne wanda ni ko duk wani abin da kika sani na tashin hankali ba bai amince da shi ba bai yadda da shi ba lantana ma har know wanda yake cikin su ya ce masa ya je yayi. So wannan zan ce shedanu ne da kuma shedan da yake kansu suka ji suka aiwata wannan da sunan musulunci kuma suna ganin su musulmai ne.
Yawa, Dr. Aba kai bayanin yadda ranar da aka kawo wadannan harare a shekarar 2001 yanda ɗan Amurka Turawa da bakaƙe da kuwa aka hada kai amma kuma sannan a hankali sai aka ga an fara nuna wasu halaye na kyama da tsana ga al'umman musulmin dake nan Amurka.
Saboda a gaskiya wato abin da ya faru an la yadda labarin ya zo wa kasar mu kan musulmai da muke nan kasar ba mu ji dadi ba kamar yadda ya fara miki bayani ɗazun nan da 'yan mintuna kaɗan. Saboda me na farko waɗannan duk wanda suka aikata abin nan musulmai ne babu wani wanda ba musulmi ba sannan sun fito yawancinsu ana cewa kusan yawancinsu dukkanin sun fito daga Saudi Arabia kuma yadda musulmai suka ɗauki Saudi Arabia kamar yadda kika sani yau sallah a Saudi Arabia yau yawmul arfa duk wani musulmi za ki ga yana tunanin ƙasa ce mai tsarki babu ƙasa da tafi wannan ƙasa daraja a duniya saboda darajar manzon Allah da sahabbansa kuma ta nan aka saukar da addini to aka waye gari aka ce mutanen nan aka sarin su yawancin su daga nan suka fito kuma da sunan idayawan wannan addini so kin ga na farko an shafawa abin nan addinin musulunci kashin kajizanci kenan sannan kuma an bata musulunci kuma har ila yau an bata musulmai saboda gaskiya yadda rayuwar mu ta zama bayan 9/11 ta 2001 mun shiga wani matsayi na kaka na kai saboda an tsane mu an tsane halayen mu kuma an tsane addinin mu saboda yadda yan jaridu gaskiya suka bada abin nan labaran da kuma yadda suke ganin cewa ai musulmai ne da musulunci musulmai ne suka tsane kasar kuma suka tsane rayuwar yadda wannan kasa take da sauransu to a gaskiya shugabannin mu na musulmai ko na musulunci anan su yi kyakkyawar bayani ba da kuma
yawa idan ma tambaya ta taka ba sai in ce amma sai a ga kamar za a ga ba ma musulmi shugabannin musulmi da ke nan cikin Amurka ba kakab duniya ma za a ga kamar musulmi ba su da shugabanni babu wanda ya hito yake magana yana kare wannan addini bayan waɗannan harare ina ga irin shirin nan da aka yi shi ya ƙara baiwa masu sukan wannan addini ƙwarin gwiwar ci gaba da abin da suke yi.
Ai ba ma kina gani ba ne wannan gaskiya ce ma kika faɗa kamar yadda a nan man da so-called shugabanni na musulunci amma gaskiya babu zan ce jagoran abin nan leadership da yadda ya kamata a yi mana. To haka kuma a duk duniyar lokacin da abin ya faru babu wata ƙasa da ta fito ta kare musulunci zan ce muraran da cewa wannan abu fa waɗannan da suke ta'addanci ba fa musulmai ne na gari ba musulunci ga yadda yake addini ne na wanda yake ya kuma kowanne wato tausayawa rayuwar dan adam kuma babu addinin da ya bawa dan adam yancin sa irin sa saboda haka yaya za a ce wanda yake cikin sa zai zo wannan addini so muka rasa shugabanni a duk duniya ba ma kawai nan kasar ba har kasashen Larabawa da muke ganin cewa za su fito su yi bayani da su ba kuma haka kasashen Asia da kuma Afirka shugabannin musulunci babu a takaicin wanda ya fito ya kare musulunci da kuma musulmai in dai banda kawai dan wani an samu dan wani wanda yake da dan hankali ya dan zo ya dan yi bayani to wannan bayanin bai gamsar ba kuma har yanzu baya gamsarwa kamar yadda nace miki in kin duba yadda Donald Trump ya ringa yin magana akan musulmai a halin yanzu banda ya dan saukar da dan abin nan hayaniyarsa da ya ringa mana a lokacin da ya fara campaign ai har yanzu kamar akan kaya miki kuma da mu da iyalanmu mun shiga tashin hankali iri-iri to kin ga duk irin waɗannan abubuwa ne wanda suke kamar yadda kike wannan tambaya shugabanninmu na musulunci na nan Amurka da duk duniya ba su kare musulunci ba ba su kare kowa musulmi ba saboda haka muka yi ta shiga irin waɗannan kananan tashin hankali da kuma takun saka da ake ta yi tsakanin mu musulmai na nan da kuma zan ce masu hukuma kamar 'yan sanda ko kuma hatta jama'ar ƙasa. Akwai inda zaki ga cewa an tsane ki ba dan komai ba saboda musulmai ke kina mace idan kin sa hijabi da sauransu a ringa cewa zaki ga yadda ake miki wani irin kallo kamar wata dabba daban.
Yawa daktar, a cikin shekarun nan 15 daga shekarar 2001 zuwa yanzu 2016, ya kake ganin waɗannan harhara sun canza duniya da ma sun canza Amurka da ma duniya baki daya?
Gaskiya sun canza. A yau an waye gari a kusan ta'addanci, zance tun daga wannan lokaci da akai band maimakon mai ragu sai karuwa da shi. Misali, in kin duba kasashen duniya da yawa sun sami irin waɗannan abubuwa. Misali, mun kasar Najeriya mun samu kamar Boko Haram, da in kin tuna, you know, an shiga matsayi iri-iri, jama'a sun rasa rayukansu da al'amura da sauransu. To, da sauran kasashe wanda duk irin waɗannan sun sami irin waɗannan abubuwa na ta'addanci. So, zance a gaskiya daga wannan lokaci da aka yi tun 2001 har zuwa yau shekara 15, gaskiya ba a sami kwanciyar hankali ba a duniya, sai ma ƙarin tashin hankali. To, kuma wannan ya jawo ba ma shugabannin Amurka ba da kuma na Turawan ƙasar Europe ba, a har gabaɗaya duniya, zance wannan abu yana ciwo mutane to a ƙwarya. An rasa yadda za a bullo masa, saboda an rasa wato a takeici kamar ba shi da gefe. Ko ina kawai suke ji, yau an saki bam can, yau an saki bam nan gobe, ba zato ba tsammani. Yawa da wannan zance ya zama ruwan dare wai ga magari. Daga dai wannan lokacin da kika faɗa zuwa yau shekara 15. Amma har a yanzu shugabannin duniya ba su san yaya za su yi wannan abun, su yi mashi talaitale, su ce sun kawo ƙarshensa ba, in banda kullum abubuwa da suke ƙara lalacewa. Dubai yanzu ƙasar Siriya halin da take ciki, abin tausayi, abin alajabi yadda ƙasar ta riga ta lalace.
Ga Iraki, ga Afghanistan.
To, ga Iraki, wannan dama ba mu a magana wannan na Afghanistan. Waɗannan su ne kamar mazanci tsofaffin ƙasashe wanda suke rile sun shiga cikin bala'in wannan da masifar abin nan ta'addanci da ake ciki. Amma yanzu babu irin Aleppo, in kin duba nan ƙasar Siriya da abin tausayi, yara ƙanana ga sunan mata da maza, duk gaba ɗaya a takeici ana cikin wannan bala'i na ta'addanci. So, wannan ya nuna cewa har a yanzu an kasa samun linzamin da za a ja wannan abu, wannan ta'addanci, a ce zamana an dakatar da shi, ko kuma an rage, maimakon a ce an rage shi tun daga wannan lokacin sai karuwa yake. Kuma gaskiya wannan ya zance idan shugabannin duniya ba su san me za su yi ba, kuma yana ɗaya daga cikin tambayoyi ta farko abubuwan da shugabannin musulunci da suka bari aka ɓata musulunci da musulmai. Kin gane, ba a yi wa tufkar hanci ba tun farko. To, wannan abin ya ci gaba da lalacewa, kuma har a yanzu tufkina ni a gani na tufkar ba ya mata hanci ba, saboda abin nan bai ina nan yana ci gaba har yanzu. To, wannan abu ne wanda yake ya shafi gaskiya yanzu duka musulmai, duka mu musulmai ya kamata mu yi wa kanmu, shugabanninmu ya kamata su yi hattara, su zauna su yi tunanin abubuwan da ya jawo waɗannan abubuwa da kuma da abubuwan da suka faru, su ga me za su iya yi, sannan su jawo hankalin kan shugabanni na Turai da kuma nan Amurka, haɗa kai a yaƙi wannan abu. Amma ina ganin in ba a yi haka ba, to har a yanzu ni zance dai ban ga ƙarshen wannan abu ba. Maimakon dai wannan wutar ta kasu, ko aka ce an kashe ta, sai ƙara ruruwa take.
Professor Yusuf Alhassan kenan, yanzu ga Sahabu Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya.
Yau Lahadi, mahajjata suke sauke ɗaya daga cikin manyan rukunan aikin haji. Mutane kusan miliyan 2 ne suka hallara a muhimman wuraren ibada a ƙasar Saudiya, inda aka yi hawan Arfa. Amurka tana juyayi kuma tunani a wannan rana, wato cikar shekaru 15 da harin ta'addancin da ƴan Al-Qaida suka kawo Amurka ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001. Haka nan, Amurkan tana nazarin kakaba Koriya ta Arewa takunkumi na kashin kanta bayan da hukumomi a Pyongyang suka kaddamar da gwajin nukiliya.
To, masu saurare, kamar da kuka sani, ba mu da shirin dare a yau Lahadi. Kenan iyakacin shirin namu kenan, sai kuma gobe da sahi na Allah ya nuna mana ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shiryen za a madadin Sahabu Imam Aliyu, wanda ya karanto labaran duniya, da wadda ta haɗa mana sauti Tsiyon Girma, da kuma injiniyan mu Mr. Al Santos. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku daga nan muryar Amurka. Ku huta lafiya.